بشارة أعلمتموني بمد الهمزة دجان الهمزة أي أعلمتموني ميهنا كسنة دني وأنه أنكر بودك أبو هريرة دي ميكي من ذلك صلى الله عليه وسلم ياتي ديوة وانده يكي غاشن كان سباسي فيكي با غاشن ديجي كن سقورة bil'abwabi abun kora daga kofofi in yaje zai shiga cikin jama'a ne ma ake ya tashi a rabu da shi amma da zai rantsuwa ga Allah da Allah ya kubutar da rantsuwar sa da zai ce wallahi Allah ga yanda zai abu kaza sai Allah ya abu kazan yanda ya rantsa a maimakon a ce yayi kari a rantsuwar sa a wajen Allah wato sai Allah ya aikata yanda ya rantsa Muslim ne ya ruwaito wannan hadisin an karba daga Usamatu bin Zaid Allah ya dagare shi ya karba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah yace na tsaya a kofar aljanna sai ga mafi yawan wanda suka shiga aljanna almajirai ne jaddi ne mahabusuna ma'abuta wadata ko an tsare su ana ta musu hisabi ya suka yi da wadata ta su ruko wanda ba su da komai har sun shiga aljanna sun huta sai dai wanda za a kai wuta an umarni da su a kai su wuta na tsaya a kofar wuta sai ga mafi yawan wanda suka shige ta mata ne mafi yawan wanda suka shiga wuta mata ne Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisin ma'anar jaddu da fatar jimi alhazu rabo na duniya da wadata da yace mahabusuna ai ba ai musu izini ba ilal jan fi duhulil jannati sai shiga aljanna hasanna amma daga baza ai musu izini wato daga baza ai musu izini amma hasanna ba a riga an musu izini ba to alhamdulillah alhamdulillah an kabo daga Abi Huraira Allah ya dagare shi ya kabo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba wanda suka yi magana ba wanda ya magana alhali yana kan shimfidar da aka haife shi sai ko mutum uku wato zarka shi yace wannan a cikin banu Isra'ila ne ana nufin mutum uku ne kawai a cikin banu Isra'ila amma in ba haka ba akwai wa'ensu akwai wa'ensu saboda akwai sadisan da suka ruwaizo da ruwayar da yake tafi mutum uku kamar hadisin da Imam Ahmad da Akil suka fitar daga hadisin da Annabi Muhammad daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum hudu sun yi magana alhali suna kan shimfidar haihuwarsu to haka kuma sa'adani ya fidda hadisi daga rahaku cewa Yahaya yayi magana alhali yana kan shimfidar haihuwarsa kuma yazo a tafsirin bagawi cewa annabi Ibrahim shi ma yayi magana alhali yana kan shimfidar haihuwarsa kuma waqidi ya fidda hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi magana alhali yana kan shimfidar da aka haife shi yanda Yusuf bin Nafhani yake fada hadasal badara wa hawa kana lahu fil mahdi kazuri daba min harirabu to haka kuma wato Baihaqi ya ruwaito a Dalailun Nubuwa cewa Mubarakul Yamama yayi magana yana karami a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa wato da aka bibi waɗanda suka yi magana suna kan shimfidar haihuwa sai suka kai wajen goma ko sha ɗaya ma yanda baitocin nan na Suyuti suke nuna mana takallama fil mahdin nabiyyu Muhammadu wa Yahaya wa Isa wal Khalil wa Maryam to wa mubri Jurayjin summa shahidu Yusuf وطفل لدى الحدود يرويه يرويه مسلم وطفل عليه مر بالأمة التي يقال لها تزني ولا تتكلم وماشقة في آد فرعون طفلها وفي زمن الهادي المبارك يهتم تكلم في المهدي النبي محمد النبي صلى الله عليه وسلم قال الهالي أنا كنت شمتد أكا يفيشي ويا حياة هكذا النبي حياة shine nabi wa Isa, haka nan annabi Isa shine na uku, wal halilu, haka nan annabi Ibrahim badadin ubangiji shine na hudu, wa Maryamu, haka nan sayyidatuna Maryam mahaifiyar annabi Isa ita ce ta biyar, wa mubri Juraij ne shida kuma shine wanda ya shaida ga Juraij cewa ba shine ubansa ba. Summa shahidu Yusuf, na bakwai kuma wanda ya shaida ga annabi Yusuf, domin su malaman sun ce a wata waya wato yaro ne karami, wa shaida shahidun min haliha in kana kanisu to wa tiflul ladal uhududi, na takwas kuma yaran da aka haka rami wanda aka fadi kissar a suratul buruj, yana bayan uwarsa, uwar tana cikin wanda suka yi imani, ta tafi kamar za ta wada a cikin wutan nan, sai ta tuna dan da yake bayan ta, ta yi nufin ta dawo baya, sai dan ya bude baki yace ya umma isbiri fa innaki alal haqi, ya umma isbiri fa innaki alal haqi, to wato sai kuma watiblu alaihi murra na tara shine yaran da yake aka huce bil amatillati, aka huce masa da bai wanda ake cewa tayi zina, ita ko tana cewa hasbiyallahu, wasa tace ya ubangiji ka sanya dana ya zamo kamar wannan, sai dan ya daga kai yace ya ubangiji ka sanya ni in zamo kamar ta, aka huce kuma da wani sarki yazo hucewa ko wani mawadaci ga jama'a fal yana ta kasaita ana sai masa jinjina, kowa yana son ma ya ganshi. Matan nan waɗannan ta daga kai tace ya ubangiji ka sanya dana ya zamo kamar wannan, shi ko dan sai ya daga kai yace ya ubangiji ka sanya ni in zamo kamar sa, to ma shidatun fi ahadi fir'auna, sai kuma wata makisiya a zamanin fir'auna, to ifluha danta ita ma yayi magana, alhali yana kan shimfidar haihuwa, ita ce ta goma, wannan dan nata shine na goma, wa fi zamanil hadil mubarak, akwai ko mubarakul yamama a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallama, annabi ya tambaye shi yana jindiri waye ni, yace kai manzon Allah ne, shikenan bai sake magana ba har sai da ya zamo saurayi, bai sake magana ba har sai da ya zamo saurayi, shine mubarakul yamama ce yukutan da shi ake cikawa. To ya farko annabi Isa dan Maryam wato da kuma wanda ya shaida ga Juraij, wa kana Juraij din nan ya kasance mutum ne mai ibada, wato da can an ce farkon lamarinsa dan kasuwa ne, wani lokacin sai ya zama dukiyarsa ta yi yawa ta kai inda ake nema, ana nan kuma sai ya ga dukiyar kayan sun kare, sai kuma su dawo su sake yawa, sai suka wannan aikin da ba ma abun yi ba ne, a maimakon tsaya kasuwancin nan bara in koma bautar Allah, da yau ga yanda zai a yau kuma ya koma wannan matsayi, wannan yau yana wannan matsayin, yau yana wannan matsayin, ba shi ne abun yi ba, ni bara in koma bautar Allah, shikenan ya gina hasuma ya zama yana ta ibada a wajen. To ya kasance a wannan wato a wannan hasumayar, sai mahaifiyarsa ta je masa wata rana alhali yana cikin sallah, tace ya Juraij, ta kiransa bata san me yake ciki ba, sai shi Juraij ya faɗa a zuciyarsa yana cikin sallah, yace ya ubangiji ga uwata na kira na ga kuma ina sallah, ta kabala ala salati, ya ci gaba da sallarsa bai amsa mata ba, sai ta juya yayin da ya zamo kashe gari, sai uwannan tasa dai ta sake zo masa, da ta sake zuwa din sai ya zamo ta dace da cewa yana sallar, dai ta same shi yana sallar, ita uwa ta sani ba, ta ce ya Juraij, ta yi kiransa ya ce ai rabbi, ya ubangiji ga uwata ta zo tana kira na ga shi kuma ina cikin sallah, ya ci gaba da sallarsa, yayin da wani kashe garin da ya zo sai ta sake zuwa wajensa, alhali yana cikin sallah, wato Allah ya so ya bayyana abu, sai ta wato dan hikimarsa ya tsara abin ya zo a tsara haka, kaga duk kwanuka uku sai ya zama sallah take zuwa wajensa yana cikin sallah ne, ba ta zama zuwa ba a cikin sallah ba, domin a bayyana wata hikima, a bayyana wani matsayi nasa. Yace ya Juraij, ta sake kiransa, yace ya ubangiji ga uwata ta zo tana kira na ga kuma ina sallah, ba ci gaba da sallah bai amsa mata ba, tace ya ubangiji kakka karban ransa sai ya dubi fusa kun mata da suke ba na kirki ba sai banu isra'ila suka ringa ambatan banu isra'a wato jurayju suka ringa ambatan jurayju dinnan da irin ibadarsa akwai wata mace mazinaciya a cikin su wata karuwa da ake kafa misali da kenta ana cewa a sannan a waje a kasar ba ne kenta tace da su in kun ga dama in kun yadda na san yadda zan yi in fitine shi ta je ta bijira gare shi a shi Jurayju bai kalle ta ba ma bai waiwaya inda take ba ma ta je wajen wani makiyayi da ya kasance yana kawo kansa ya fake da hasumar Jurayju in dare ya yi ta ba shi dama ya kusace ta shi ko makiyayin sai ya afka mata sai ta yi ciki da ta haihu sai ta ce ai ɗan nawa ubansa ba wani bane Jurayju ne sai mutanen nan na banu isra'ila suka je wajen Jurayju suka nemi ya sauko daga hasumayarsa suka rusa hasumayar suka haɗu suna dukansa kowa yana duka ya ce me ya samu me ya faru suka ce da shi kai zina da wannan karuwar kai zina da wannan karuwar har ga shi ta haifi ɗa daga gare ka sai Jurayju ya ce ina ɗan da ta haifa sai suka je suka zo da ya ce ku banni in sallah ya yi sallah yayin da ya gama sallar sai ya zo wajen yara ya sa hannu ya soki cikinsa ya ce kai wannan yaro waye ubanka sai nan take Allah ya bai wa yaron nan iko ya bude bakinsa ya ce wane makiyayi wane da yake kiwon dabbobi shine ubana da banu isra'ila suka ji yaro jinjiri da haihuwarsa ya yi magana ai fa sai suka fuskanci Jurayju karamarsa ta bayyana gare su suna ta sumbantarsa suna ta shafar jikinsa neman albarka suka ce da shi ne ni laka sauma a takanin zabe ai yanda za a yi sumiyar nan da muka rusa ma za mu sake gina ma ita da zinari ya ce a ba na son ku gina min da zinari kuma da ita min dinin ta ƙasa kuma da ita ta ƙasa yadda da take suka aikata ga maka kuma wani yaro yana shan nono daga uwarsa sai wani mutum mahayi akan dabba fare hatin mani imciya ta takama ya zo ya huce da alama kyakkyawa da an gan shi an ga babban mutum sai uwarsa ta ce ya ubangiji ka sanya ɗana ya zamo kamar wannan Allah ka sanya ɗana ya zamo mutum ne babba a duniya yaron sai ya bar tsotsan nonon nata ya dubi mutumin ya fuskance shi ya kalle shi ya ce ya ubangiji kakka sanya ni kamarsa ni kakka sanya ni kamarsa sannan ya ci gaba ya fuskanci nonon uwarsa ya taru yana tsotso ya ce kamar ni ina duban manzo sallallahu alaihi wasallam wirtira'ahu yana kwaikwaita yanda shi yaron ya ci gaba da tsotsan nonon da yatsansa sababa a bakinsa manzo Allah haɗu yana tsotsan yatsan nasa wato wannan gwanintar annabi ne sallallahu alaihi wasallam wajen koyarwa wato aka haɗa da nunawa kwaikwaitawa sai haka ya fi tabbata a zuciyar mai koyo shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam shugaban masu koyarwa ne shugaban tarbiyya ne to sannan kuma ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce suka wuce kuma da wata kuyanga alhali suna dukanta suna cewa kin yi zina kin yi sata ita tana cewa sai Allah wani malakinikar Allah ya isar min shine madogara ta madalla madogara uwarsa sai ta ce ya ubangiji kakka sanya ɗana ya zamo kamata sai ɗan ya bar shan nuna ya dubi wannan kuyangar da ake ta duka ya ubangiji ka sanya ni in zamo kamata taraja alhadisa a nan ne fa uwar ta kasa haƙuri ta ce da ɗan me yasa kake wannan magana ita duk abin da Allah ya nuna na karama amma san da take zama mai matsayi a duniya kai ya zama wulakantacce sai ta kasa hakuri sai ta dubi dan me yasa zaka faɗi wannan magana neman addu'a kikkiawa ka zama cikin manyan mutane kace kai ba wannan ba neman addu'a kakka zama cikin mutanen da suke kaskantattu wanda ake bin su da doka kace kai wannan kake so kace da shi ya za a yi a ce mutum mai kikkiawan sifa ya zo ya huce in ce Allah ka sanya dana kamar sa amma kai ka bude baki kace ya ubangiji kakka sanya ni kamar sa kuma su zo su huce da wannan baiwar alhali suna dukanta suna cewa kin yi zina kin yi sata in ce ya ubangiji kakka sanya dana ya zama kamar ta amma kai ka bude baki kace Allah ka sanya ni kamar ta ya akai haka sai dan nata yace da ita wancan mutumin da ya huce da yake burge ki mutum ne mai girman kai mutum ne mai girman kai yana cikin manyan kafirai yace ya ubangiji kakka sanya ni zama kamar sa wannan kuma suna cewa da ita ta yi zina walam tazni alhali ba zinar ta yi ba suna cewa ta yi sata alhali ba ta yi sata ba yace ya ubangiji ka sanya ni kamar ta zama na kukuta daga laifuffuka wato wannan inda Hafizu Askallani yake faɗa a sharhin sa na Buhari yace a wannan hadisin yana nuna mana cewa zukatan mutanen duniya tana tsayawa ne tare da sura zahira mutum duniya sai zama sura zahira ita ce take ɗiban sa take jan hankalin sa shi yasa ba ta son a ce sura zahira ta yi muni amma zukatan waɗanda yake zukatan su ta ilimi tabbatacce ya shiga to su suna tsayawa ne tare da haƙiƙa inda da yake na haƙiƙa to nan suke dan a zahirin sa yayi muni ko yayi kyau duk wannan bai dame su ba indai ba inin haƙiƙa ya wato tabbatacce ne to anan zuciyar su take shi yasa yanda Qur'ani yake faɗa mana a kissar mutanen Karuna kaga waɗanda suke nufin rayuwar duniya ya suka ce da Karuna ya fito da jama'ar sa faharaj ala qawmi fi zinati qala allazina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana ma utiya qarun innahu lazu hazin azin ko ina ma za mu sami irin abin da aka ba qarun lalle kam qarun Allah ya dauka kalmarin sa ina da babban rabo wa qala allazina utul ilma waylakum sawabul lahi khairu liman amana wa amila salihah kai wannan magana da kuke kubatta ai lada na wajen Allah yafi ga duk wanda yake ya bada gaskiya wanda yake ya imani da Allah ladan da aka ce Allah ya tanada masa ya isa masa dan me ya samu komai na duniya ba me zai dame shi inda ya tsaya yayi aiki kyakkyawa ai abin da yake bincike aikin nasa kyakkyawa to haka ma wannan hadisin wato ya dace da wannan kissar ta Karunu to da kuma hadisin yana nuna mana cewa wato su mutane an halice su bisa san yaya da fifita yaya ma bisa kansu haka ita wannan maimakon ta ce Allah ka sanya ni zama kamar wannan mutum amma zai ta ce Allah ka sanya ɗana ya zama kamar sa kuma ka maimakon ta ce Allah ka sanya ni zama kamar wannan matan sai ta ce Allah ka sanya ɗana ya zama kamar ta saboda irin abin da aka halici mutane a kansa na daga fifita san ɗa ma a kan san kai to hadisin nan Buhari da Muslim sun ruwaito shi Al-Mumisatu, abinda ake kira Mumisatu, ana faɗarsa ne da rammil mimi, da ramman mimi mu, mimin ta farko, al’ula ta farko. Wawun kuma da sukuni mu, da kasarar mimi ta biyu, mumi, da kuma sun wadda take ba mai ɗa ba, ba shi mai ruwa ba, ba Mumisatu ba. Su ne mazinata, su ne Mumisatu. Wal mumisatu mumisatu azzaniya to karuwa mazinanci da batin fari hatin da yace fari hatin din bil fa'i da fa ba ka ba ba kafi bane ai wanda take gwanar tafiya zabaffiya mai tsada sharatu kuma da shirin ake fadarsa wanda take mai yaya ba sun ba ba sarati ba sharati rak kuma ba shadda basharati basharati kawai ita ce kyau wanda yake mabayyani wanda yake mabayyani a sifa da tufafi ma'ana taraja al-hadisa ai ta tambayi yaran shi kuma ya bata amsa Allah shine da sani to alhamdulillah Allah ya amfane mu da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ko hadisi da sai mu tabako to babu mulada fatilemi ya etimi wannan babi ne akan a tausasa ga wanda yake maraya cewa ai kokari a tausasa ga wanda yake maraya da kuma ƴaƴa mata da sauran raunana da almajirai da wanda suke masu kare zuciya da kuma cewa tsaya a kyautata musu da tausasa musu da kaskan da kai tare da su da tausasa gefe gare su Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa hakirjana ka lil mu'minin ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama an umarce ka ka kyautata gefenka ga wanda suke mummune ka kaskantar da gefenka ga su gare su Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wasil nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiy yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya ka hakurkurtar da ranka tare da wayannan da suke roƙon Ubangiji suke bauta masa suke ambatansa safiya da maraice suna neman yaddarsa kada idanunka ta daukaka daga gare su ka ringa hangen wasu can kana nufin adar rayuwar duniya Ubangiji tabaraka ta'ala ce amma wanda yake maraya to kakka nemi ka nuna masa bacin rai dan kakka nuna ka ka nemi ka wulakanta shi ka nuna masa bacin rai wanda yake mai roko kakka tsawatar da shi almajiri wanda yake bara ba kai ba tsawatar da shi Ubangiji tabaraka ta'ala ce ka san wanda yake karetawa ko da sakamako wanda bai yadda da cewa za a yi sakamako ba ko wanda yake karatawa da addinin musulunci shine wanda yake tsawa ga maraya yake tunkuɗe maraya shine bai yadda da sakamako ba wanda duk ya san za a yi sakamako lalle ya girmama maraya baya kwadaitarwa kuma bisa a ciyar da wanda yake almajiri an karbo daga Sa'd ibn Abi Waqqas Allah da gare shi yace mun kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama mu shida ne sai kafare suka ringa cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallama ka koru waɗannan daga gare ka la yastari'una alaina kasi karfin rai akan mu in mun zo mun zauna tare da kai suka ga suna tare da kai mu ma muna tare da kai sai su ringa ganin ne mu da su sawoyi ne daidai muke mu ko mun fi su shi yasa in kana so mu zo wajenka mu zauna mu ji me kake faɗa sai ka tashe su a sannan da ni ne da Abdullahi ibn Mas'ud da wani mutum daga Banu Huzailin da kuma Bilalu da wasu mutum biyu na su usammihi ma ba zan faɗi sunansu ba in ji saye da na Sa'adu sai abinda Allah ya nufi abu a zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam ya abu haddasa nafsahu ya ringa hira da zuciyarsa yana tsare-tsare cewa to ya za a yi ne ko ya raba lokacin nasa in ya so waɗannan ya ba su wani lokacin su kuma waɗanda suka ce su ba su yadda su zo su zauna tare da su ba a ba su wani lokacin wato wannan saboda rahmar manzo ne sallallahu alaihi wasallam kokari yake ga kowa ya karbi shiriyarsa kokari yake ga kowa ya karbi shiriyarsa sai Ubangiji ya saukar da cewa wala tadurrul ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiy yuriduna wajha saka ce zaka koru wannan da suke bautawa Allah suke roƙon sa suke ambatar sa safa da maraice suna nufin samun yaddarsa Imam Muslim ne ya ruwaito wannan hadisin to alhamdulillah sai mu Ar-Rahmanir Rahim an karbo daga Abi Hubairata shine a izinin amrin almuzani muzani wato daga kabilar Banu Muzainata to wahuwa shi Abi Hubairata din nan shi a izu yana daga waɗanda suke cefar yadda wato a shekarar Hudaybiya Allah ya yarda gare shi cewa Aba Sufyana ya zo wajen Salman al-Farisi da Suhaib al-Rumi da Bilal al-Habashi a cikin wata jama'a sai suka ce ma haza kai takubban Allah ba su riki matsimarkar su ba a cikin makiyin Allah ai a ba su biya ne irin gabar da yayi ga annabi ne irin yakin da ya dora ga annabi ai hakkin sa a ce ya sare shi akai amma yanzu gashi ya zama musulmi kuma sai dana Abubakar Allah dagare shi yace da su yanzu kwa fari kamar irin wannan maganar ga wanda yake jagoran Qurayshawa dattijo a cikin Qurayshawa shugaban su satan nabiyya sai dana Abubakar yaje wajen manzo sallallahu alaihi wasallama ya bashi labari da kalmar da yaji daga bakin waɗannan sahabban da kuma amsar da ya basu sai manzon Allah ya ce da shi ya Abubakar a gwarabtaun ko dai ka fi satar da su magana da kai musu ko ba ta yi musu daɗi ba wallahi in ka fi satar da su to haƙiƙa ka fi satar da ubangijinka sai na Abubakar ya maza ya koma wajensu ya ce da su ya ku ɗan uwana na fi satar da ku magana da na yi muku dazu ba ta yi muku daɗi ba suka ce ai ba mu fishi da maganar da kai ba Allah ya yafe ka ya dan uwanmu muslim shi ya ruwaito wannan hadisi da yace ma hazaha tastawfi haqqaha minhu ai bata cika haƙƙinta ba daga gare shi da yace ya akhi wato ruwaya an ruwaito wannan da fata alhamza da kasarar ha'i da kasarar ha'i da tafifin ya ya akhi akwai kuma ruwaya da ramma alhamza da fatihar ha'i da kuma shaddar ya ya uhayya ya uhayya su ne wa'annan dukkanin su ga su ma ba larabawa bane asalin su su sahabban nan da shi salmanun da suhaibun da biladu duk asalin su ba ma larabawa bane Salmanu asalinsa mutumin Farisa ne. Suhaibu mutumin Rum ne. Shi kuma Bilalu mutumin Habasha ne. Kuma ga shi farala ta zo gare su mai yawa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a haƙƙin Salmanu cewa da ilimi a tauraruwar surayya take da Salmanu ya same shi. Ilimi ko da zai kai cewa a tauraruwar surayya yake dan nisa. To Salmanu sai ya samu a wata ruwaya ko da wasu mazaje daga kabilar wannan daga dangin wannan sai sun samu wanda malamai suke fassara wannan ruwaya ta bi da cewa ana nufin Abu Hanifa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a wani hadisi cewa Ubangiji ya umarce ni in so wasu mutum hudu kuma ya bani labari cewa yana son su da Sayyidina Ali da Abu Zarr da Miqdadu da Salmanu da kuma wato fadin Sayyidina Ali da yace Salmanu ya san ilimi na farko ya san ilimi na karshe shi Salmanu kogi ne da ba a iya kafe shi ba a iya kafar da shi kuma shi yana cikin iyalin gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace Salmanu Farisi in za a kwatanta shi sai dai a kwatanta shi da Luqmanul Hakim shi kuma Suhaibu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a haƙƙinsa wanda duk ya imani da Allah da ranar lahira to yasu Suhaibu irin san da uwa take waɗanta ya faɗa kuma a wani hadisi Suhaibu shi ne ya tsere wa duk Rumawa domin kafin duk wani Rumi ya imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam Suhaibu shi ya fara yace Salmanu kuma ya riga duk mutanen Farisa ya tsere wa duk mutanen Farisa domin a mutanen Farisa kafin wani ya imani da Annabi shi ya fara Bilalu kuma shi ya riga ba Habasha ya riga duk mutanen Habasha da kafin duk wani daga bakar fata ya imani da Annabi Bilalu shi ya fara to an karbo daga Sahal ibn Sa'ad Allah ya dagare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni da wanda ya rena ni da wanda ya rena maraya a aljanna kamar haka ne, kamar haka ne, kamar yatsan sababa ne da yatsa ta tsakiya, ya nuni da yatsansa sababa da ta tsakiya, wa farraja bainahuma, ya bude tsakaninsu. Buhari ne ya rawaito wannan hadisin. Abinda ake nufi da kafilul yatimi wanda ya tsaya da lamarin maraya, duk wanda ya tsaya da lamarin maraya to wato ya samu wannan matsayi. Kuma wato hadisin da Abu Ya'la ya rawaito daga Abi Huraira daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce ni ne farkon wanda zai bude kofa aljanna, amma ina budewa sai in ga ga wata mace tana kokarin, ina kokarin in bude ga wata mace ita ma tana kokarin ta bude. Kace kuma wace ce? Tace ni mace ce da na tsaya kula da marayuna, mijina ya mutu ya bar ƴaƴana marayu ba su da wanda zai kula da su, ni na tsaya na kula da su. Da wannan ne wato ta samu wannan matsayi, da wannan ne ta samu wannan matsayi. To an karba daga Abi Huraira Allah dagare shi, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me rene maraya, marayan nasa ne ko nonin sa, wato marayan dan uwan sa ne ko ko ba dan uwan sa ba? Ni da shi kamar haka ne a aljanna. Ni ruwayar ya nuni shi ne Malik ibn Anas da yatsansa sababa da kuma ta tsakiya. Muslim ne ya ruwaito wannan hadisin, wato Imam Malik shi ya ruwaito hadisin, ya ruwaito shi daga Nafi'u da shi kuma daga Abdullahi ibn Umar. To Allahumma salli ala sallallahu alaihi wa sallam ya ibarain nasa kolonin sa. Abinda ake nufi da wannan, dan uwan sa ne marayan ko ko wanda yake ma ba dan uwan sa ba, wanda yake na kusan dan takafulahu ummuhu, kamar a ce uwan marayan ita tare ne shi, kaga tare ne wanda yake da mannata. Amma duk da haka dai za ta samu wannan matsayi, duk da haka za ta samu wannan matsayi. Ko kakansa uban yaron shi ya rene shi, to kakan dai zai samu matsayin nan. Ko dan uwansa, ko wani su daga ɗan uwansa, ba dai ubansa ba, banda ubansa. Allah shi ne da masani. An kawo daga Abi Huraira dai ya ce annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce almajiri ba shi ne wannan da za a bashi dabino ɗaya ko dabino biyu ya dawo ba, ko noma ɗaya ero ya tambaya ya bara a bashi noma ɗaya ko noma biyu ya tafi, ba wannan ba ne miskini na hakika. Wanda yake miskini na hakika, wanda yake kamewa bai da shi, amma ba zai bude baki ya ce a bashi ba. Buhari da Muslim sun rawaito wannan hadisi, wato ba wai ana nufin cewa su masu bara ba miskine bane, amma zaman wasu miskine bai kai kamar zaman wannan ba. Baiwa wannan ya fi lada daga basu, baiwa shi wannan wanda yake mai kamewar ya fi lada daga baiwa su masu dara. An san cewa dai shi wannan din ga halin da yake ciki, amma ko ba zai bude baki ya tambaya ba, to a dauka a bashi, ya fi a ce sai wanda ya roga. To ba kamar yanzu so da yawa inda ake ba, kaga so da yawa sai ya zama ko masu kuɗi ne wanda suke damun su suke sani, do ya zama musu kamar dole. To wannan ba alheri ne na samun lada wajen Allah ba, alheri ne da aka yi dan wane yana damuna ko kai ya dame ni. Amma wanda aka san bai da shi din, to a dauka a je a kai masa. Wa fi ruwayati ata ruwaya ta sahiha ne wanda Buhari da Muslim suka ruwaito, miskini ba shi ne wanda yake kewayo ga mutane ba, a bashi loma ɗaya ko loma biyu ya koma, ko a bashi dabiniya ɗaya ko dabine biyu ya koma. Sai dai wanda yake miskini na hakika, wanda ba shi da wadata da zai wadatar da shi, wala yafdanu lahu, shi kuma bai bari an fahimci halin da yake ciki ba, balle a ce za a yi masa sadaka bai tashi ba, balle ta na yi roƙi mutane. Wannan shi ne miskini na hakika, ba a fahimta ko bi akwai ruwayar bihi din. akwai nusa da yake bihi maimakon lahu din dukkan ne to ana cewa fadana lahu ko fadana bihi dan karbo daga Abi Huraira dai ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya tsaya yake ta kokari yaga ya kula da wanda take ba ta da mai taimaka mata asalin armalatu wanda ba ta da miji to amma anan ana nufin zarar wanda ba ta da wanda zai taimaka mata da wannan yake almajiri matsayinsa kamar wanda ya fita yaki ne saboda Allah kamar wanda ya fita yaki ne dan Allah ina zaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar mai tsayuwar dare ne wanda baya yin rauni daga tsayuwar daren kamar mai azumi ne wanda ba ran da yake tashi ba azumi a bakinsa Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisin an karbo daga Abi Huraira dai ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce mafi mugunta abinci abincin walima wanda ya je mata ba tare da an gayyace shi ba a hana shi a kira kuma wanda ba zai ki zuwa wannan a kira wanda shi ba zuwa zai ba amma wanda aka yi kiransa zuwa ga walima yake amsawa to hakika ya sabu Allah ya sabu manzon Allah shi ansa kiran wajiba ce Muslim ne rawaito wannan hadisin a wata ruwaya wanda yake ta zuwa Buhari da Muslim daga Abi Huraira din dai wato daga fadin sa shine ya fada shi Abu Huraira wato ya zama hadisi ne kenan mauqufi ba marfu'i ba bisa da'amu yace abincin walima ya munana abinci sai a ce za a kiran masu kudi zuwa gare ta wai turakul fukarawa a kyale almajirai da su suka cancanta a kiran su amma ba su za a kira ba wato wannan a cikin sa akwai kwadatarwa akan a kula da talakawa a tausa samu a bar karkata ga masu kudi a bar girma masu dan cewa kawai suna da kudi domin akwai hadisi na annabi cewa man azzama ganiyyan ligina hu zahaba sulusa dinihi wanda duk ya girma mai kudi dan cewa wannan mai kudi ne to yayi asarar kashi biyu cikin uku na addininsa yayi asarar kashi biyu cikin uku na wato addininsa to wato kuma wannan idan ya zama fa girmamawar a baki ne ba har zuci ba malamai suka ce in har zuci ma ya girmama shi gashi a baki ya girmama shi gashi ya haba haba da shi to ai ba wai sunsanin addinin ne kawai nasa ya tafi ba duk addinin nasa ma ya tafi duk addinin nasa ma ya tafi amma wannan bai kore cewa idan shi mai kudin ya kyautata ba a gode masa in ya kyautata a gode masa tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yashkurillah man la yashkurun nasa ko la yashkurun la yashkurun laha man la yashkurun nasa wanda bai gode wa mutane ba bai gode wa Allah ba kuma yana faɗa wani hadisi man sana ilaikum ma'rufan fa kafi'uhu fa in lam tastati'u fa kafi'uhu bid'ai wanda ya muku alheri to ku yi masa sakayya masa alherin da ya muku idan ba ku da halin ku yi masa sakayya to ku yi masa addu'a ku yi masa addu'a to yi masa addu'a wannan ba wai yana in yayi alherin fa in yayi alherin fa to wannan ba wai girmama shi bane wanda akai hani daga gare shi to an karbo daga sayyidina Anas ibn Malik Allah ya dagare shi ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yace jariyataini wanda ya kula da mata guda biyu ɗan mata biyu wato ya tsaya da ɗaukan wahalar su da yi musu tarbiyya har suka balaga zai zo ranar alkiyama ni da shi kamar wannan yatsun guda biyu sababa da ilhama ya haɗa yatsunsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa yatsunsa ya ɗaga su to Muslim ne ya ruwaito wannan hadisin da yace jariyataini ai ayya bina sa mata wanda ya tsaya ya kula da ƴaƴansa mata wannan hadisi yake nuna mana wato kula matsayin kula da tarbiyyar ƴaƴa mata saboda ala ya hada da wato kula da su ta fuskar abinci da kuma ta fuskar tarbiyya a tsaya ai musu tarbiyya wanda take kyakkyawa to dan karo daga sayyidatina Aisha Allah ya yarda gare ta tace wata mace ta shigo wajena tana tafe da wasu ƴaƴa biyu mata nata tana roƙo tana bara cewa me zan bata bata samu komai ba a wajena inji Aisha sai ko da biniya guda daya sai na dau da biniyan nan guda daya na bata sai ta sa wato ta raba da biniyan nan tsakanin ƴaƴan nan nata su biyu ita bata ci komai ba a ciki sannan kuma ta tashi daga wajena ta fita sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo na bashi labari sai manzon Allah ya ce ba na tabi shay'in wanda Allah ya gama shi da wani abu daga ƴaƴa mata ya tsaya ya kyautata zuwa gare su sa zamo sutura gare shi a wuta daga wuta sa zamo sutura a gare shi daga wuta wato kyautata wa tasa gare su wato ya kiyaye su ya tsaya da maslahar su ya kiyaye su wato gaya ba su suna tallace ko abin da ya kama da haka tunda a wannan ba sauni inna malamai suke fada al-insanu ilayhinna saunuhunna ya kiyaye su wal qiyamu bi salihin ya tsaya da duk abin da yake gyaran su wan nazaru fi aslahi al-ahwali lahunna ya tsaya ya bincike ya duba ya ga wani hali ne yafi kamata da su to wanda din yake haka yana nufin musamin yaddar Allah to sa zamo kariya gare shi daga wuta to an gabo daga sayyidatina Aisha dai Allah ya dagare ta tace wata almajira ta zo zuwa gare ni tana dauke da wasu ƴaƴa biyu mata nata na ba ta da bene guda uku sai ta ba kowace ɗaya daga cikin ƴaƴan nata da biniya ɗaya ta daga dabiniya ta uku zuwa bakinta don ta ci ibnata ƴaƴan nan nata sai suka miƙo mata hannu ta basu su daga basu din kowace kawai sai ta sa a baki ta tauna nan take ta haɗe kafin uwan ma ta daga har sun kusan haɗewa suka miƙo hannu a basu shakkacin tamratan lati kana turidu an takula sai ta tsaga wannan dabiniyar da take nufin ta ci tsakaninsu Aisha ta ce lamarin nan nata sai ya kayatar da ni sai na ambaci abin da ta aikata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce hakika Ubangiji ya wajabta mata aljanna da sababin wannan aikin nata ko ƴaƴan tata da sababin wannan daga wuta Muslim ne ya rawaito wannan hadisin بسم الله الرحمن الرحيم أنك بدك أبي شريحي شيني خويل ابن عمري الخزائي دك بنو خزاءة الله يداك ليشي يتي من الله صلى الله عليه وسلم يأتي يا أبنجي حقيقاني إن أتنان تاوى cewa lalle a tsaya a kula da haƙƙin rauna na guda biyu ina tsanantawa ga al'umma lalle su tsaya su kula da haƙƙin rauna na guda biyu na farko maraya na biyu mace hadisi ne kyakkyawa a ingantacce ya da sa'i ya ruwaito wannan hadisin da isnadi wanda yake kyakkyawa ma'anar uhar rijo a ina ruskar da kunci shi ne zunubi wanda ga duk wanda ya tozarta haƙƙinsu ina tsawatarwa daga wannan tsawatarwa mai isa matuƙa ina tsawatarwa daga gare shi tsawatarwa wadda take ƙarfa wato wannan in kake dangana hadisin ga cewa kyakkyawa ne wato hukunci ne na shi Nawawi saboda abin da shi ya zaba da shi da mafi yawan malamai na cewa malaman da suka zo daga baya su ma suna da dama su inganta hadisi ko su kyautata shi idan matsayin su ya kai haka sabanin abinda Abu Amr ibn Salah ya zaba na cewa ba a yi ba inda Iraki yake fada alfiyarsa ta hadisi wa inda hutta sihu laysa yumkinu fi asrina wa qala ya haya mumkinu wa inda hu a wajen shi Ibn Salah at-tasihu ai hukunci da cewa hadisi ingantacce ne ko rarrauna ko kyakkyawa laysa yumkinu fi asrina ba zai yi ba a wannan zamanin namu ma'abuta wannan ilimin sun gama karewa wa qala ya hayyan Nawawi shine mai wannan littafin ya faɗa mumkinu cewa abu ne mai yiwuwa to gashi ma kuma haye aiki da maganar ta sana domin ya dangana wannan hadisin ga cewa kyakkyawa ne ko ingantacce to an karɓo daga Mus'ab ibn Sa'd ibn Abi Waqqas Allah ya dagare su yace na Sa'du ya ga kamar cewa yana da fifiko akan wanda suke koma bayansa wato saboda irin sadaukantakarsa da wasu sufofi da ya samu faqala annabiyyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi Hal tun saruna ana taimakonku akwai abin da yake sawa Allah ya taimake ku akwai abin da Allah yake sawa